Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake birnin Washington DC a cikin shirin mu na La'asar. Yau Lahadi 28 ga watan Agustar shekarar 2016. Da farko ga kanin labaran duniya.
Hare-haren da jiragen sama yakin Turkiya suka kai yau Lahadi ya kashe akalla farar hula 35 a arewacin ƙasar Syria. A can Pakistan kuma jami'an tsaro sun kai su mami wata cibiyar musulmi a birnin Kita da ke kudu maso yammacin ƙasar suka yi wa wasu 'yan ƙasar Afghanistan guda 100 ƙawanya. Jami'an ƙasar Italiya kuma sun fara binciken da za su mai da hankali a kan gine-ginen da suka rushe bayan girgizar ƙasar ranar Laraba da ta yi wa birane hudu a yankin tsaunukan ƙasar barna.
Inshallah ya kyauta. Daraktan rikon ƙwarya na ofishin sojin Najeriya game da hulɗa da jama'a Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya muna ƙarin haske game da sojojin ƙasar da suka kafa makarantu don taimakawa 'yan gudun hijira.
Misali idan ka tuba kaman garin Bama akwai sansanin 'yan gudun hijira inda wannan runduna ta 21 suka yi ƙirƙiro da wata makaranta suka yi amfani da tantunan soja har guda 6 wanda maganin nan da ake yanzu haka makaranta tana ɗalibai kusan fiye da 3,000.
Mai fashin bakin siyasa Isiyaku Alhassan Kauran Mata ya faɗa mana matsayin tofa albarkacin sarakunan gargajiya a siyasa.
Ya fito ya ce a zaɓi jam'iyya A kar a zaɓi jam'iyya B haramun ne. Basalake ya fito ya ce yana goyon bayan ɗan takara wane kada a goyi bayan ɗan takara wane haramun ne. Amma
in ka ji amma da ƙarin bayani za kuma mu ji rahoto cikin shekarar shekaru 25 da samun jiha da Adamawa ta yi. Haka kuma akwai shirinmu na duniyar Amurka wanda za mu kawo muku maimaicinsa. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karanta Jummai Ali. Masu lura da harkokin kungiyar kare hakkin bil'adama a Syria da cibiyarta ke birnin London sun ce hare-haren da jiragen saman yakin Turkiya suka kai yau Lahadi ya kashe akalla farar hula 35 a arewacin ƙasar Syria. Kungiyar ta kare hakkin bil'adama ta ce mutane 20 aka kashe a ƙauyen Jub al-Kausa. Mutane 50 ne kuma aka ji wa rauni a harin da aka kai a yankin da ke hannun 'yan yakin sa kai da suke da alaka da Kurdawan da kungiyar Syrian Democratic Forces take marawa baya. Haka kuma wani harin jirgin saman yaki ya kashe farar hula 15 da raunana mutane 20 kusa da garin Al-Armana. A can kasar Pakistan kuma jami'an tsaro sun kai su mami wata cibiyar musulmi a birnin Kita da ke kudu maso yammacin kasar. Suka yi wa wasu 'yan ƙasar Afghanistan guda 100 ƙawanya waɗanda ake tsammanin suna da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai. Mai magana da 'yan gwamnatin lardin Anwar Ulhaq Kakar ya faɗa wa muryar Amurka cewa waɗanda aka kama ba su da takardun shaida, haka kuma hukumomi sun ƙwace wasu takardu. Ya ce an rufe cibiyar bayan su mamin da aka kai a cikin dare a yankin Busa Wandi, kuma ana yi wa waɗanda aka kama tambayoyi domin a gurfanar da su a gaban kuliya. Ba dai tantance dalilin da yasa aka kai wannan sumami a jiya Asabar ba, to amma yankin ya yi ƙaurin suna wajen baiwa masu ra'ayin riƙau da suke da alaƙa da haramtattun ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan mafaka. Jami'an Afghanistan sun daɗe suna zargin cewa 'yan tawayen ƙungiyar Taliban suna samun umarni daga shugabannin majalisar ƙungiyar da ake cewa Kita Shura da cibiyar ta ke birnin na Pakistan, kuma sun sha matsawa gwamnatin Pakistan lambar cewa ta kori 'yan tawayen daga ƙasar. Jami'an Pakistan sun yi watsi da wannan zargi, ko da yake sun yarda cewa akwai mayakan 'yan tawaye cikin ɗaruruwan 'yan gudun hijiran Afghanistan a yankin. Jami'an ƙasar Italiya sun fara binciken da za su mai da hankali a kan gine-ginen da suka rushe bayan girgizar ƙasar ranar Laraba da ta yi wa birane hudu a yankin tsaunukan kasar Barna. Lauyoyin yankin sun ce ba ma kawai za su gudanar da bincike akan dalilin da ya sa gine-ginen da aka gina a kwanan nan, ciki har da makarantar da aka wa Kwaskwalima a shekara ta 2012 suka kasa jurewa a ƙarfin girgizar ƙasa ba, za su kuma caji waɗanda suka mallaki gine-gine waɗanda aka samu da laifin ƙila sun canja fasalin gine-ginen ne. Babban lauyan lardin Preti Gulesi ya faɗa wa jaridar Guardian cewa kowa yana tsammanin cewa wannan masifa ya fi ƙarfin ƙaddara, ya ce aikinsu shi ne su tabbatar ko akwai ganganci a al'amarin. Jiya Asabar ƙasar Italiya ta yi zaman mukoki wa kusan mutane 300 da aka tabbatar girgizar ƙasar ta kashe. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labarai. Jiya Asabar da daddare aka shiga rana ta uku a shari'ar ƙoƙarin tsige shugaban ƙasar Brazil Dilma Rousseff, a yayin da sanatoci suka yi wa shaidu guda biyu da lauyoyin da ke kare Dilma ɗin suka gabatar tambayoyi. Ana yi wa shugaba Dilma a shekara 68 da haihuwa shari'a bisa zargin cewa ta keta ƙa'idodin kasafin kuɗin ƙasar. An kawo tsohon ministan kuɗi na ƙasar Nelson Henrique Barbosa da wani farfesa a jami'ar Rio de Janeiro mai suna Ricardo Lott domin su ba da shaida, kuma sun ce shugaba Dilma ba ta karya wata doka ba. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya shugaba Dilma ɗin za ta gabatar da jawabi gaban majalisar dattijai. Ana sa ran za ta yi magana har na tsawon aƙalla rabin awa ɗaya. Bayan ta gama jawabi kuma jami'ai za su yi mata tambayoyi. Daga nan kuma bayan an yi kwanaki ana ta yin shawarwari, wakilan majalisar dattijan za su jefa ƙuri'a au a tsige shugaba Dilma ko kuma a'a. Tilas wakilai 54 daga cikin wakilai 82 su jefa ƙuri'ar amincewa kafin a tsige ta dindindin. To daga ƙarshe kuma jami'an ƙasar Afghanistan sun faɗa a yau Lahadi cewa jami'an tsaron ƙasar suna shirye-shiryen ƙaddamar da sumaman sake ƙwace gunduma Janikal da ke kan iyakar gabashin ƙasar kwana ɗaya bayan da 'yan tawayen ƙungiyar Taliban suka mamaye gundumar. Jiya Asabar 'yan tawayen Taliban suka mamaye gundumar Janikal da ke lardin Paktiya a gabashin ƙasar, kuma hukumomin yankin sun tabbatar an kashe jami'an tsaron Afghanistan da dama a fafatawar da aka yi. Yau Lahadi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Afghanistan Dawlat Waziri ya faɗawa muryar Amurka cewa ana da isassun jami'an tsaro ƙarƙashin jagorancin kwamandan sojojin yankin da suke shirye-shiryen ƙaddamar da sumaman sake ƙwato gundumar. Ya ce ba abu ne mai wuya a sake ƙwace gundumar daga hannun 'yan Taliban ba, amma waziri ya ce jami'ai suna taka tsantsan a dannawar da suke yi domin 'yan tawaye sun bizna nakiyoyi a ƙarƙashin ƙasa a yankin. Gwamnan gundumar Abdulrahman Salame ya faɗa wa gidan talabijin Tolo na ƙasar a yau Lahadi cewa idan aka bari 'yan Taliban suka daɗe suna mamaye da Janikal, hakan zai ƙara iyawarsu na jawo barazanar tsaro a yankunan da suke kusa.
Labaran duniya kenan wanda Jummai Ali ta karanto. Daraktan rukon ƙarya na ofishin sojojin Najeriya game da hulɗa da jama'a Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya mana ƙarin haske game da yadda sojojin ƙasar suka kafa makarantu a tantuna don taimakawa ilimin 'yan gudun hijira. Kanar Sani, menene yasa kuka yi tunanin kafa tantuna haka don koyar da 'yan gudun hijira a musamman irin su Bama?
A hakikanin gaskiya baya ga ƙoƙari da aka yi na kawar da 'yan ta'adda na Boko Haram, an yi la'akari da cewar mutane da dama an hana musu dama, musamman yara, ci gaba da karatu na boko da sauransu. To don haka sojojinmu suka zo suna ba da gudunmuwa ta musamman ta ɓangarori da dama, wani ta fuskar gudunmuwa kiwon lafiya, musamman ma ta fuskar ilimi, inda sojojinmu a garin Goza da Sikwa da Baman da kake magana suna dai da dama da suka kullo da wasu makarantu, suka yi amfani da abubuwan da suke da shi a hannunsu suka kirkiro da makarantu. Misali idan ka duba kaman garin Bama akwai sansanin 'yan gudun hijira, inda wannan runduna ta 21 suka yi Igro da wata makaranta suka yi amfani da tantunan soja har guda shida, wanda maganin nan da ake yanzu haka makarantar tana dalibai kusan fiye da 3,000, inda ake koya ma yara karatu. Ba ma wannan ba ma an bullo da wani bangare na yaki da jahilci, inda musamman mata ake koya musu karatu da rubutu, ba wai kawai ga ilimin boko ba, hatta na addini.
Yaran za a ba su wani tsaro ne a lokacin da suke karatu da makamantan kasa? Mutane za su tambaya da yawa akan irin wannan.
Idan ka lura kowane sansani na 'yan gudun hijira, musamman ma da bangare na arewa maso gabas a kasar nan, galibi tsaron shi ya ta'allaka ne kan jami'an mu, wato sojoji suke jagoranci da sauran jami'an tsaro. So kaga dama can akwai wannan tanadi na tsaro, sai dai bugu da ƙari ma suna ba da gudunmawa, ba wai kawai sun ƙirƙiro da makarantun ba ne ba, a'a sun zo suna ba da malaman da suke koyarwa. Ka ko kwanaki ko ni soja shi kashin kanshi ne ma gindin ice ya rika koya ma wasu yara. Wannan karan ma sojojin da ba su je bakin daga ba sukan yi hannu su rika koyarwa. Alhamdulillahi gwamnati ta ga an hanin wannan abu, ba ma su ba, hatta a wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ita ma ta ba da gudunmuwar tantuna guda 2, sannan kuma ta bi ta rarraba ma yaran jakunkuna. Sannan gwamnatin jihar Borno ita kanta ta ba da jami'ai, musamman ma shi shugaban wannan makarantar, akwai gudunmuwa da dama. Abin kuma ya yi tasiri har ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun yaba. Abin da muke so mutane su gane, wato sojojin Najeriya suna la'akari da wasu abubuwa na taimaka ma jama'a, ba wai kawai suna kula da sha'anin tsaro ba ne ba. Akwai gudunmuwa da dama da suke bayarwa ta fuskar ilimi, ta kiwon lafiya, da kuma ainihin wasu abubuwan more rayuwa. Misali, akwai fanfunan burtsatsai da dama da aka kakawa a wasu garuruwa da dama.
Kuna tunanin yaran har za su iya gama makarantar, har kila a ba su wata shaida in sun gama?
Abin da kuke so ka fahimta a nan shi ne, wato ƴan ta'adda na Boko Haram ai kwata-kwata zuwa suke banna fiye da yadda kake tsammani. Duk wata makaranta da ka sani a wannan bangare na kasar nan sun bi, in dai sun zauna a wurin ko kuma sun kai farmaki wajen wuraren da suke lalatawa. Galibin yaran nan suna ajujuwa daban-daban. Wannan kamar makaranta ce ta wucin gadi kafin a samu ko ba garuruwansu, insha Allah ka haɗe ba su rasa wani abu ba, maimakon a ce an samu shekara 1-2-3 ya kube karatu ko kuma watanni hakan nan. To kaga dai an tuna mashi abubuwan da yake, sannan kuma idan hankali ya kwanta za su ci gaba da makarantunsu kamar yadda aka saba.
To muna godiya sosai a kanar Sanu Suman Kuka a sheka, mun gode kwarai da ka samu tattaunawa da mu duk da yake kana kan halin tafiya.
Na gode kwarai ne.
To kuma har ila yau muna tare da mai fashin bakin siyasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna Polytechnic, Isiyaku Alhassan Kauran Mata. Shin malam Isiyaku, ya dace sarakuna su dinga sa baki a siyasa kamar yadda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu yayi magana akan tattalin arzikin Najeriya?
To alhamdulillah tabara, wato shi al'amarin wani lokacin abin da yake damun mu shine mutane sukan yi sharhi akan abin da ba su sani ba. Sarakuna su tsoma baki akan harkar siyasa laifi ne, kuskure ne, amma sai mu gane shin menene tsoma baki akan harkar siyasa. Ba sarake a matsayin shi na shugaban al'umma, kowa nashi ne, ya fito ya ce a zaɓi jam'iyya A kar a zaɓi jam'iyya B haramun ne. Ba sarake ya fito ya ce yana goyon bayan ɗan takara wani kada a goyi bayan ɗan takara wani haramun ne. Amma ba sarake a matsayin shi na shugaban al'umma, bayan an gama zaɓe, jama'a sun zaɓe abin da suke so, tsarin gwamnati idan ta shiryo wani abu wanda ya gamsu cewa abin da gwamnati take shirin yin nan ba zai zama mai alfanu ga al'ummar shi ba, to wajibin shi ne ya fito ya ankarar da gwamnati cewa hanyar da ake so abin nan kuskure ne, ga inda ya fi dacewa a bi. Saboda haka idan mutane suna maganan wai kada sarakuna su sa baki a harkar siyasa, ba ana cewa ne kar su sa baki wajen yadda ake jagorancin al'ummar su ba, a'a kar su sa baki akan partisan politics. Wannan sarki a gane cewa sarki kaza yana goyon bayan PDP, sarki kaza yana goyon bayan APC, to wannan haramun ne.
Kana ga akwai wani fa'ida da ya fito ya faɗa a bainar jama'a?
Akwai, mutane ba sa lura da halin da ake ciki. idan gwamnati ta bude kofarta tana sauraron mutane, to da shugabannin addini da sarakuna mafi yawancin lokuta al'ummar su ma sukan zarge su akan ba sa yi wa gwamnati manuniya akan kuskurenta, ba dan komai ba saboda ba san su da fitowa fili su yi magana ba, sukan nemi gwamnati ne su zauna da ita su ba da shawarwarin. To in dai kaji har wani a cikin waɗannan ya fita yayi magana inda jama'a za su ji, to ya kamata a san cewa hanyoyin da suka dace din na ya bayar cikin sirri, ya bayar ko dai ba a yi amfani da abin ba, ko kuma bai samu damar da zai bi wannan hanya ya bayar ba. Bangare ɗaya da za a kalla kenan. Bangare na biyu kuma ya kamata mu fuskanci aina ne sarki wannan magana. A fada shi ne? Kaga ba a fada
bane.
An gayyace shi ne ya bada makala a matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa. Ya magana ga al'umma waɗanda ƙasa ta dame su suna neman mafita ga ƙasa. To a irin wannan wuri ba wani maganan wannan sarki ne, wannan shugaban addini ne, wannan ɗan siyasa ne, wajibi ne ka faɗi abin da yake shine gaskiyar abin da aka ce ana so ka zo ka faɗa. To sai ya zo an gayyace shi ko dai ya ce ba za shi ba kenan, ko kuma idan ya je ya faɗi abin da ba daidai ba ne ko ba gaskiya ba ne ko kuma ba abin da ya gamsu da shi ba kenan. Kaga kurakuran da muke yi suna da yawa, a kalli yanayi, a kalli wuri. Idan zama ya yi a fada shi kawai ba tare da ya yi wasu baƙin masu kula da tattalin arzikin ƙasa ba, kawai ya fito ya ce ga wani abu, to sai a ce a to me yasa baka je ka samu gwamnati ka ba ta shawara ba. Shi yasa ake samun bambanci tsakanin malaman jami'a da sauran mutane. Malamin jami'a duk inda ka gayyace shi idan ya zo fa zai faɗi abin da ya gamsu da shi ne, ko bai maka daɗi ko bai maka daɗi ba. To hakan nan a matsayin shi na fitaccen masanin tattalin arziki, to dole ne fa wannan kasida ya gabatar da ita a yadda ta dace, ko da za ta yi ma wani daɗi ko ba za ta yi mishi ba. Don haka babu wani aibi a abin da mai martaba sarkin Kano yi.
Adamawa ta cika shekaru 25 da kafuwa a matsayin jiha mai cin gashin kanta, har kuma sun kaddamar da wani shirin tsaftace muhalli. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa.
A ci gaba da bukukuwan cika jihar Adamawa shekaru 25 da kafuwa daga tsohuwar jihar Gongola, gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Jibrilla ya jagoranci kusoshin gwamnatin jihar wajen kaddamar da aikin tsaftace muhalli. Wannan mako na ma cikin yunkurin da gwamnatin jihar ke yi ne a yanzu. Na sake tado da batun tsaftar muhalli da zimmar magance cututtukan da jama'a ka iya ɗauka sabili da matsalar rashin tsaftar muhalli. Yayin wannan tattaki na tsaftar muhalli da gwamna ya jagoranta na tafiyar tsawon kilomita 5, gwamna Bindo ya kobaina manema labarai farin cikinsa dangane da wannan aikin da ya kaddamar.
Abinda muka yi shi ne mu yi tafiya da safiyar nan kamar da kace kilomita 6, mu nuna jama'a kasar nan yana zaman lafiya, kuma mu cin gaba, muna so haɗin kan mutane ne. To shi ne muka yi wannan tafiya. Na biyu kuma muna so mu tabbatar cewa an samu wato duk wani dotti wanda yake wannan jihar na Adamawa gabaki daya, ba ma cikin capital namu ba, a share shi.
Shi ma nasa lokacin mataimakin gwamnan jihar Adamawa Mr. Martin Babule, wanda ma ke cikin wannan tawaga cewa yayi.
Godiya ga Allah, muna nan shekaru 25 wannan jihar din, kuma na tabbata a taraba ma da center suke. Mun taho ne don mu nuna jama'a jin daɗin mu, Allah ya sa muna da rai ya shekara 25 yau Adamawa.
To ko menene makasudin wannan shirin da gwamnatin ta kaddamar a yanzu? Dr. Umar Bindir, wanda shine sakataren gwamnatin jihar Adamawa, yayi bayanin cewa
kana gani anan gwamna da kansa ya fito yau yayi flagging off kowane ranar sati, ya nuna yan Adamawa mu fita mu hada kai da gwamnati mu yi shara mu tabbatar da cewa kasar mu na da haske kuma muna da tsafta. Tsaftan nan shine lafiyar jiki, tsaftan nan shine yake girmar da yara wanda za su san ka'idan tsafta.
An dai gudanar da addu'o'i na musamman albarkacin cikin jiha shekaru 25, yayin da jama'a ke maganin ko ba komai an samu ci gaba a waɗannan shekaru, kama daga zamanin gwamnan farar hula na farko Abubakar Salimi cika zuwa yanzu.
Sunana Hussaini Hamman Gabdo. Ko shakka babu dama yayin da aka kirkiro jiha akwai ci gaban da ake samu tattare da ita. Lallai mun samu gwamnoni da dama suka yi shugabanci suka wuce, mu kan sai hamdala cikin jihar Adamawa alhamdulillah.
Shekaru 25 kana ganin akwai canji da aka samu Adama?
Lallai kwarai da gaske, saboda na farko ta fannin kasuwanci an ci gaba, an gina kasuwanni ta fannin makaranta gwamnatoci sun yi kokari.
A sunana Alhaji Ibrahim Stale, lokacin da aka raba Adamawa da aka fide ta daga jihar Gongola, hakika zuwa a yanzu a shekara 25 an samu ci gaba. Mun samu makarantu da yawa, ga universities, ga dalcan, ga polytechnics, ga kai makarantu an samu ci gaba, ga makarantu, ga Federal Medical Center, da asibiti guda ɗaya muke da shi yanzu, muna da asibiti da yawa. Bayan haka da in kana a cikin Adamawa hanya guda ɗaya ne, in ka fito daga airport ita za ta kai ka har fadin Lamido, ita za ta kawo ka bakin kogi, hanya guda ɗaya ce. Amma yanzu ga hanyoyi sun yawa a Adamawa, muna da hanya sama da hanya 50, hanya 60 ga sunan barkatai, abubuwa an ci gaba.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ana fa tare da Sashen Hausa ne na Muryar Amurka dake birnin Washington DC a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba, maimaitin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar. Al'ummar jihar Louisiana da ke kudancin Amurka suna can suna ci gaba da jimami da kuma lissafin irin asarar da suka tafka bayan ambaliyar ruwan da ta afkawa yankin a kwanakin da suka gabata. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 11, kana gidaje sama da 40,000 suka salwanta. Kusan shekaru sama da 10 kenan jihar ta Louisiana ta fuskanci wata mummunar ambaliya wacce guguwar Katrina ta haifar a birnin New Orleans. Amma a wannan karan, birnin Baton Rouge shine birnin da lamarin ya fi shafa.
Anan na yi rayuwata, ban kuma taba ganin irin wannan ambaliyar ba.
Wannan ambaliya ta sa mutane da dama su rasa gidajensu.
Mun rasa komai da komai, wannan abin takeici ne. Ko da yake mun tsira da ranmu, kuma duk abokananmu ma sun tsira. Wannan shine abu mafi muhimmanci.
Duk abin da na mallaka ya tafi, komai da komai.
Wannan kamar ƙarshen rayuwa ne, ko ƙarshen duniya, domin yanzu sai dai mu sake wata sabuwar rayuwa. Mun kuma sha wahala wajen mallaka abin da muka rasa.
Biye da mutane 30,000 aka ceto daga yankunan da ambaliyar ta shafa tun daga ranar Juma'a da ta gabata. A kuma wannan lokaci ruwan ya fara sauka, wanda hakan ya bada damar kai kayan agaji. Tudidin shugaba Barack Obama ya amince a kai dauki ta hanyar amfani da asusun tarayya, yayin da mutane sama da 70,000 suka yi rajista domin kai dauki na gashin kansu a ƙarƙashin hukumar da ke bada agajin gaggawa a lokacin wani bala'i. Kuma tuni mutane masu hannu da shuni suka fara aikawa da gudunmawar su. Kamar fitaccen mawaƙiyar zamanin nan Taylor Swift, wacce ta bada gudunmawar dala miliyan 1. To a dai ranar Talata da ta gabata ne shugaba Barack Obama ya kai ziyara jihar ta Louisiana, inda ya alƙawarin tabbatar da cewa za a ci gaba da aikawa da kayayyakin agaji har zuwa lokacin da mutane za su koma rayuwarsu ta da. Inda tashin farko ya ce an ware dala miliyan 127 domin tallafa waɗanda abin ya shafa.
Wannan ba shine karin farko da wannan abu ya faru ba, kuma ba lokaci ne na daukar hoto ba. Wannan lokaci ne da zaka tabbatar da cewa nan da wata guda ko watanni uku ko kuma shida mutane sun samu taimakon da suke bukata. Saboda haka ina neman Amurkawa su maida hankali wuri guda.
To sai dai a Amurka, tamkar al'ada ce musamman lokacin yakin neman zaɓe a saka siyasa a cikin kowane irin batu, komai daɗinsa komai ɗacinsa. Hakan yasa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican Donald Trump ya soki shugaba Obama da cewa ya yi ƙasa a gwiwa, da ya ƙi katse hutunsa domin ya je jajantawa al'ummar Louisiana a daidai lokacin da lamarin ke faruwa.
Honestly, Obama ought to get off the golf course and get down there.
Gaskiyar magana ita ce kamata ya yi Obama ya fice daga filin wasan ƙwallon lambu na golf ya je can.
Sai dai a martanin da ya mayar, shugaba Obama ya ce ya guji yankin ne saboda kada ya ɗauki hankulan jama'a daga ayyukan bada agajin gaggawa da suke yi a lokacin. Kuma gwamnan jihar Louisiana Bill Edwards ya goyi bayan Obama, domin a cewarsa a lokacin babu isassun jami'an tsaron da za su gudanar da ayyukan taron shugaban ƙasa. Ya kuma ce lallai ziyarar da Trump ya kai jihar yunkuri ne na neman ƙuri'u, kodayake daga baya gwamnan ya jinjinawa Trump saboda yadda ya jawo hankulan jama'a kan wannan bala'i na ambaliyar ruwa. Amma dai Obama ya ce wannan ba lokaci ne na yin siyasa ba.
I guarantee you, nobody on this block, none of those first responders.
Ina mai tabbatar muku da cewa a cikin waɗanda suka kawo ɗauki, babu wanda ya damu ko kai ko ɗan Democrat ne ko ɗan Republican. Sun damu ne kawai su ga sun taimaka muku, kun gyara gidajenku, kun koma rayuwarku, kuma nima wannan shine babban buri na.
That's what I care about.
masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako da fatan za ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta taimaka wajen hada shirin, Muhammad Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
To an gaishe ka sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko na Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibril Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi dubi da idanun basira akan koken da wasu kananan sojojin kasar suke yi ta gidajen rediyon kasar cewa ba sa samun kulawar da ta dace, domin kuwa ruwa baya tsami banza. Da fatan za a bincika lamarin yadda ya kamata domin a yi gyara. Sai kuma wannan ya ce, al'ummar kasar Gabon, Allah ya sa hukumar zaben kasar ku ta fitar muku da abin da kuka zaba, ba abin da ta zaba muku ba. Daga Aliyu Usman taka lafiya. Amiru Lawal Balarabe Hai Madara Giwa Kaduna ya ce, tuni na fara dawa daga rakiyar 'yan siyasar Najeriya, domin kuwa na gano cewa idan ka ɗebe shugaba Buhari da wasu 'yan tsiraru daga cikinsu, to fa dukkan warja ce. Kowa manufofinsa da muradinsa yake ƙoƙarin karewa maimakon muradin talakawa a daidai lokacin da talaka ke ɗanɗana kudarsa. Ya Allah, ka sa mu aminta daga hannun duk wani ɗan siyasar da ke da burin rikirkitar da al'amuran rayuwarmu. Amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika, mu al'ummar ƙasar Afirka mun yi lale marhabin da tallafin da ƙasar Japan za ta baiwa ƙasashen Afirka da hannu bibbiyu. Allah ya yi da nufi. Daga Umar Forever Gashuwa. Sakon gaba ya ce, salam, da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Gano waɗansu gurɓatattun matatun mai da sojojin ruwan Najeriya suka gano, hakan ya nuna mana ɓaro-ɓaro aikin su yana kyau. Allah ya sa su ci gaba da gano duk wani abu wanda ya saba wa dokar ƙasa. Allah ya ƙara muku basira. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi Bauchin Najeriya. Sakon ƙarshe ya ce, salam gidan rediyon Hausa na VOA. Ku miƙa min sako na wajen mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan. Da ya dubi Allah da Annabi ya ƙara mana lokacin zirga-zirgar keke napep ko da zuwa ƙarfe 9 na dare ne. Wallahi yanzu haka al'umma suna shan wahala. Saboda rana tana kaiwa har kusan ƙarfe 7, ga baki da 'yan kasuwa suna dawowa gari, amma sai su rasa yadda za su yi wajen tafiya gida ko kuma kasuwa. Da fatan Allah ya sa mai girma gwamna ya ji wannan kuka namu ya share mana hawaye. Amin. Gambo Barau Fataskum, tsohuwar kasuwar Fataskum, Najeriya. To kafin mu kare, bari mu koma ga takaitattun labaran duniya.
Masu lura da harkokin kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Syria da cibiyar ta ke birnin London sun ce hare-haren da jiragen saman yakin Turkiya suka kai yau Lahadi ya kashe akalla farar hula 35 a arewacin ƙasar Syria. A can ƙasar Pakistan kuma jami'an tsaro sun kai su mami wata cibiyar musulmi a birnin Quetta da ke kudu maso yammacin ƙasar, suka yi wa wasu 'yan ƙasar Afghanistan guda 100 ƙawanya waɗanda ake tsammanin suna da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai. Jami'an ƙasar Italiya sun fara binciken da za su mai da hankali a kan gine-ginen da suka rushe bayan girgizar ƙasar ranar Laraba da ta yi wa birane huɗu a yankin kudancin tsaunukan ƙasar ɓarna. Jiya Asabar da daddare aka shiga rana ta uku a shari'ar ƙoƙarin tsige shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff da ake yi, a yayin da sanatoci suka yi wa shaidu guda biyu da lauyoyin da ke kare Dilma ɗin suka gabatar tambayoyi. Ana yi wa shugaba Dilma 'yar shekara 68 da haihuwa shari'a bisa zargin cewa ta ke da ƙa'idodin kasafin kuɗin ƙasar. An kawo tsohon ministan kuɗi na ƙasar Nelson Henrique Barbosa da wani profesa a jami'ar Rio de Janeiro domin su ba da shaida, kuma sun ce shugaba Dilma ba ta karya wata doka ba.
Da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala, sai kuma Allah ya kai mu gobe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa ta karanto mana labaran duniya, da kuma Siyon Girma wadda ta ba da umarni, sai injiniyan mu ma na yau ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC ke cewa ku zama lafiya.